Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Litini 31 ga watan Janairu. A cikin shirin za a ji wani rahoto kan matsalolin tsaro a jihar Adamawa har da na wani matashin da ya biya a kashe kawunsa.
Sayin da ya je gurin Dodo ya sa ni suna gurin Dodo yace in bar gidan ba bar gidan ba Dodo ya kama ni sai ni kuma yace to shin da yace je kashe ni ni kuma je nemi hanyar da za a kashe shi.
Za kuma a ji karin bayani kan yadda ta kaya wajen wasan kusa da na ƙarshe wato quarter final a gasar cin kofin ƙasashen Afirka. Kamar kowace ranar Litini yau ma muna tafa da shirin zauren matasan BOE wanda Nasiru Adamu Ezikaya ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan kira kuna aje mana. Amma yanzu a dai gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Dakarun Kurdawa masu samun goyon bayan Amurka sun sanar a jiya Lahadi cewa sun kawo ƙarshen aikin da suke yi a wani babban gidan yari a arewa maso gabashin Siriya kwanaki bayan da suka karɓe wurin daga mayakan da ke da alaƙa da ƙungiyar ISIS. Dakarun na SDF da ke ƙarƙashin jagorancin Kurdawan Siriya sun ce sun kawo ƙarshen abin da suka kira matakan soji na kakkaɓe gyauran 'yan tawaye a gidan yarin Al-Sina'a da ke garin Al-Hasaka bayan da suka gama da rukunin ƙarshe na mayakan ƙungiyar ta'addancin ISIS da ke wurin. Sanarwar ta jiya Lahadi ta zo ne bayan kwanaki hudu da kungiyar ta SDF ta kwace ikon gidan yarin biyo bayan fito na fito na mako guda da mayakan na ISIS waɗanda suka kai hari gidan yari a wani yunkuri na sakin dubban fursunoni da ake rike da su. A jiya Lahadi shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa wa takwaran aikinsa na Iran Ibrahim Raisi cewa har yanzu za a iya cimma yarjejeniyar ta ɗage takunkumi da aka ƙaƙaba wa Iran a madadin tsayar da ayyukan nukiliya, amma ya kamata a hanzarta tattaunawa a cewar ofishin Macron ɗin. Faransa, Jamus da Birtaniya da ake wa lakabi da E3 da kuma Amurka suna kokarin ganin sun ceto yarjejeniyar 2015 ta Vienna da aka yi da Iran, amma kuma jami'an diflomasiyar kasashen yamma sun ce an shiga zagaye na 8 na zaman shawarwari tun 27 ga watan Disamba wanda yake tafiyar hawainiya. Iran ta ki amincewa da dukkan wani wa'adi da gaggan kasashen yamman suka kakaba. Shugaban Jamhuriyar ta Iran ya ƙara jaddada amannar da ya yi cewa akwai yiwuwar samun mafita ta hanyar diflomasiya, kuma hakan yana da mahimmanci. Yana mai nana ta cewa dukkan wata yarjejeniya za ta buƙaci bayani dalla-dalla da kuma nuna da gaske ake yi daga dukkan ɓangarorin. Kamar yadda fadar Elsie ta Faransa ta faɗa cikin wata sanarwa bayan tattaunawa ta wayar tarho shekaran jiya Asabar da shugaba Raisi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira jiya Lahadi ga shugabannin Taliban a Afghanistan da su saki wani injiniyan Amurka wanda aka sace tun shekaru biyu da suka wuce. Kuma an yi amanna cewa shi ne ba Amurka na ƙarshe da har yanzu 'yan Taliban suka yi yin garkuwa da shi. Mark Freerich, tsohon sojan ruwan Amurka ne mai shekaru 59 daga Lombard, jihar Illinois, kuma ya shafe shekaru 10 yana aikin raya ƙasa a Afghanistan. An sace shi ne wata guda kafin cimma yarjejeniyar janye sojojin Amurka a watan Fabrairun shekarar 2020, inda aka mayar da shi ga hannun ƙungiyar Haqqani, wani ɓangaren Taliban hatsabibai, waɗanda aka zarga da ƙaddamar da ƙazaman hare-hare a yaƙin da aka yi a ƙasar. A yau Litinin tsohon soja Freerich ya cika shekaru biyu ana garkuwa da shi. Ba za a alamance yin barazana ga tsaron lafiyar Amurkawa ko wani farar hula da bai ji bai gani ba, kuma yin garkuwa da mutane zalunci ne kuma aiki ne na matsorata a lafazin Biden cikin wata sanarwa da aka bayar.
Tare da Hanifa, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, zamu nufi Najeriya, inda ake ci gaba da fama da matsalolin tsaro a jihohin da suka hada da Adamawa, inda masufofin baya-bayan nan har ma da na wasu da suka biya kuɗi dan a kashe musu kawunsu saboda zargin wai ya kai sunan ɗaya daga cikin surin Dodo, Salisu Muhammad Garba gare ka.
Koda a baya-bayan nan ma a karamar hukumar Gasol a jihar Taraban an kai wani hari da ya tarwatsa al'umman yankin Wurakwaki, aka kuwa kashe mutane sama da hudu. Sai gashi a karamar hukumar Ganye da ke jihar Adamawan wata sabuwar matsala ce ta sake kunno kai. Wasu matasa su uku suka bada kwangilar kashe kanin mahaifinsu akan kimanin kudi naira 400. Rundunar yan sandan jihar kuwa suka yi nasarar tarwatsa wannan niyyar. Daga bisani kuwa suka kamo matasan da kuma waɗanda suka karbi kwangilar kashe kanin mahaifin matasa akan kudi naira 400. Abdullahi Musa na daya daga cikin wadanda suka karbi wannan kwangila domin kashe wannan mutumin.
Abunda nayi aka kama ni na samu abokina suka ce mu je mu kashe Lawan Emmanuel. Daga baya mako ya sheja su ba mu 200 mu kashe Lawan Emmanuel. Shine na je na gaya ma babu ga ya ce min kudin nan yayi kadan. Makum ya kara mana 200 ya tashi 400 mu kashe Lawan Emmanuel.
Shima Maxwell Hamman Joda mazauni ne a karamar hukumar ta Ganye shine dai wanda ya kaiwa Abdullahi Musa wannan kwangilar domin a kashe kanin mahaifin nasu. Ya koyi mana karin bayani
sai ya ce a samu musu wanda zai kashe Emmanuel ko nawa zai biya. Mun je mun yi hira nan mun ga ma Abdu ya ce shi yana da mutanen da za su aikata wannan abu. Da farko kan ya fada 200 ne sai sun ce kudin yayi kadan. Da na dawo na ga amishi ya ce ya kara ko nawa ma shi kai ana so a yi mishi aiki ni kan papana ne kanin babana ne.
Yohana Gayus shine dai wanda ya dauki nauyin a kashe kanin mahaifin nasa. Shi ma yayi mana karin haske akan lamarin.
Na gina gida Emmanuel Lawan ya tashi ya ruso mi da gidan sai shekaran gina gidan sai inda ya je gurin Dodo ya sa ni suna gurin Dodo ya ce bari gidan ba bar gidan ba Dodo ya kama ni sai ni kuma ya ce to shin da ya ce je kashe ni ni kuma je nemi hanyar da za kashe shi ga abin da muka yi da Emmanuel Lawan shi ni kam ni ne ga mashi sun fara mi a 200 sai daga bayan kuma ya sake ya dawo ya temi 200 kan ya fi sun ce suna so 400 ne sai na ce to inda sun shirya duka ni kan ba damuwa eh jan ba su
to ko menene ma rundunar yan sandan jihar Adamawa za su ce akan wannan batu. DSP Suleiman Yaya Guroje shine mai magana da yawo rundunar yan sandan jihar Adamawa.
Nan take commissioner yan sanda na jihar Adamawa wato CP Muhammad Ahmed Barde ya bada umurnin gaggawa da dauki matakai na ganin an kare Lawan daga kisan da za a yi mai sannan kuma an yi hani ga wayanda suka dauki niyan na aikata kisa.
Wannan al'amarin dai ya faru ne a karamar hukumar Ganye a jihar Adamawa. Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To abin da Salisu yanzu kuma ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
Babban sakataren kungiyar kawancen tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a jiya Lahadi cewa kungiyar kawancen sojin ta kasashen yamma ba ta da niyyar tura sojoji a Ukraine inda Russia ta mamaye kasar ta tsohuwar tarayyar Soviet, amma kuma Moscow ta faɗa cewa tana son ƙarin bayani akan takamaiman matakin tsaron da NATO take shirin ɗauka a gabashin Turai. Ba mu da shirin tura sojojin yakin NATO zuwa Ukraine, muna mayar da hankali ne akan bada tallafi. Kamar yadda Stoltenberg ya shaida wa BBC, babu bambanci a tsakanin zama mamba na NATO da kuma kasancewa wani babban ginshiki kuma abokin hulɗa irin Ukraine, inji sakataren kungiyar. Yanzu haka dai NATO ta karfafa adadin sojojinta a cikin kasashen kungiyar masu makwabtaka da Russia saboda fargabar da ake cewa kila ba makawa Russia za ta mamaye Ukraine, duba da yadda ta girke dakaru 200 da makamai a bakin iyakar Ukraine ta gabashi. Dubun dubatar masu zanga-zanga jiya sun bi kan titunan Khartoum, babban birnin kasar Sudan, da wasu biranen kasar a jerin gwanan baya-bayan nan da suka shafe watanni suna yi a zanga-zangar yin turu da juyin mulki da sojoji suka yi cikin watan Oktoba, wanda ya jefa kasar cikin rudani. An kashe akalla mutum daya lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa masu zanga-zangar, a cewar wata kungiyar kiwon lafiya. Masu zanga-zangar galibi matasa ne maza da mata sun bi kan titunan Khartoum da na sauran birane suna masu jaddada kawo ƙarshen kwacen mulki da sojoji suka yi sun yi kira da a samar da cikakkiyar gwamnatin farar hula wanda za ta jagoranci ƙasar ga demokradiya da ta cije a yanzu wannan juyin mulkin ne ya kasara shirin Sudan na mulkin demokradiya bayan da aka shafe shekaru 30 ana mulkin danniya karkashin shugaba Umar al-Bashir da hakan ya sa kasashen duniya suka mayar da Sudan saniyar ware wannan kasa ta Afirka ta kasance bisa hanyar demokradiya mai tangal-tangal tun bayan wani gagarumin bore da aka yi wanda hakan ya tilasta sojoji suka kawar da al-Bashir da gwamnatin sa mai da awar kishin musulunci a cikin watan Afrilun shekarar 2019
sai da Hanifu Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya kuma bari mu ketara kasar Kamaru mu ji karin bayani kan yadda ta kaya a wasan kusa da na karshe na quarter final a gasar cin kofin kasashen Afirka Muhammad Bashir Lawan gare ka
a jiya Lahadi ne Masar da Senegal suka samu tikitin su na zuwa wasan dabda na karshe a gasar cin kofin nahiyar Afirka dake gudana a gasar Kamaru Mohamed Salah da abokan wasan sa ne suka fara sallamar Morocco a fafatawa da suka yi da la'asar a Ahmad Wahijo Stadium a Yaounde alhalin ƴan wasan Morocco ne suka fara bude raga da penalty da Sofiane Boufal ya zura a mintuna 6 da fara wasa bayan hutun rabin lokaci captain ɗin Masar Mohamed Salah ya daidaita tsakanin kasashen biyu inda ya zura kwallo daya wasa yayi karfi har sai da aka hada da zangon karin lokaci sannan Masar ta kwaci kanta da wani kwallo daya da Trezeguet ya zura a mintuna 100 a wasan dare kuma Senegal ta lallasa Equatorial Guinea ci 3-1 abokan Sadio Mane sun samu nasara ne sakamakon kwallayen da Famara Jigeu ya maka a mintuna 28 sai kuma Shehu Kouyaté a mintuna 68 sai Ismail Assar a mintuna 79 a wasan kusa da na karshe Teranga Lions za su kara da Burkina Faso a ranar Laraba mai zuwa da karfe 8 na dare inda Masar kuma za ta ke tarayi da Kamaru mai masaukin baki washigari da karfe 8 na dare a babban birnin kasa Yaounde Muhammad Bashir Ladan na VOA Hausa daga Yaounde a kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Bashir Ladan kar a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar sadarwa wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kafin mu kai ga shirin mu na gaba bari mu danje Sudan mana gaishe ku yanzu kuma lokaci yayi da zan dan za ku dage ke guda Nasir Adamu Itikaya ya shigo da shiri na gaba
Zauren matasa a sauraron barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA dake taba abubuwan da ke ciwo matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane A sabon shirin zauren matasa na VOA wanda shine na ƙarshe da muka dauka a Bauchi zai tabo yanda matasan ke son a share musu fage ne dan shiga lamuran siyasa da kawo sauyi mai ma'ana maimakon tura motar wasu yan siyasar da kan manta da bukatun matasan bayan darewa madafin iko. Matasan sun hada da Al-Mustafa Haji Sufi, Rayyan Dayiro Usman, Abdulrahman Amfen Shekal, Aminu Maimanja da Dallami Hanson Baljanga. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA.
Yawa idan har ba tsoron matasan suke zubuto zubuta su sai da har aka ce da abuga tsakanin matasa da dattawa matasan da su kasa su buga su a kasa
kuma kai da malam Nasiru suna dan lamiyan songaye barjanga ina goyon bayan maganar da malam Aminu mai manja bakin kaso Central Makiri a gaskiyar magana ina ganin matasan na akwai gudumar da su iya ba wa kasan nan kuma rashin dan canji ne a nan su da su iya fitowa su shiga jam'iyyun nan su sai form su dauki responsibility din dawaniyar campaign din da sauran su don san su to a sassauto da kudaden form din a kowace jam'iyya sa'annan kuma duk matashin da aka san shi mutun ne nagari a kowace jiha a dauko shi a bashi dama a buga a gani
wannan gaskiyar magana ka gane siyasar ma ta lalace ne kuma lalacewa shine yau kwata-kwata idan ba a ganka da bakar jib ba idan dan majalisa kake nema to sunanka babu idan an ga kana yawo da wani dan alawiyo ma'ana rigar ka tsin ma yadin ka ba shadda yau washirin ka maraya ba an ga wata shadda galleli a jikinka ba to ba kai ba hasali kana zuwa neman amincewar al'ummar sai me yake da shi to kaga daga nan za a kare maka zuwa me kake da shi in an sai me kake da shi dama ba sai an zabe ka bane kai wa al'umma a matsayin ka su ba za zabe ka kenan dan wani abu ne to matsalar mutane
Mustafa ya nuna kinan su matasa ko mutane da kansu ke zaben mai masu kudi ko yan jari hujja su mulke su kinan
dama ai mu ce sosai ai duk mutumin da yazo yanzu ba abinciken ina ka samu kudin ka ba abinciken ya halinka ba abinciken ya mutuncin ka ba abinciken ya gidanku ba abinciken akwai masu maka fada ko akwai wanda ba su maka fada ba a babban matsayin babban al'amarin shine me kake da shi in dai kana da ɗan Abuja fararen nan kana da kuɗi to wallahi magana ta kare zakai taka rawarka kai komi kuma matasa uwa uba abin da ya fi cimin rai yanzu ko makonni da suka gabata akwai wani dan siyasa da suka raka shi kwanan nan ya je ya suka shiga shi wallahi in gaya ma indomi aka raba mu hukan su domin samu su dan tallafa kansu wa irin gudunmuwa ne na Christmas wallahi matasa irin matasan haka suke sa tan abin suna gudu to irin wannan ina mutunci
ne su shi suna Abraman Angel abin da yake faruwa shine yan dukkan jihohin mu na kasan nan ko ina matasa waɗanda ba su da kishi ban san me yake musu ciwo ba sun mai da hankali ne akan ƴan tattakaru kowane gari yanzu ko masu neman gwamna na kowace jam'iyya sai fasa-fasa suke ta yi ko wasu matasa suna ta mai da hankali waye ya fi kuɗi yanzu a hannunsa wanda ya fi kuɗi a hannunsa mu za mu yi mun yanzu mun samu ɗan takara wani akwai kuɗi a hannunsa wani bai da wani kuɗi ba za mu yi shi ba to kaga idan har muna da irin wannan tunanin mu ba zai taɓa canzawa ba to an ringa komawa baya kenan babu ci gaba a cikin ta ce
kansu delegate wanda suke zaben dan takara a jam'iyya ma a ce wannan shine dan takara
in ba ka
kun ba ka da kuɗi dukkan cancin wallahi ba zan ko da kana cikin su ko kai da su ka kafa jam'iyya ko kai da su ka shayar da jam'iyya ko kai da su ka nemi jam'iyyar in dai ba ka da kuɗi wallahi a ranar zabe in bai kuɗi zo haka zan zaifar da kai to da irin wannan kalubale ne su waye delegate din yan uwan mu ne mata fa
wallahi jidi wannan abin ka tana wani abu guda
wallahi Nasiru a takaice suna dan lamiyan songaye barjanga babban ma abin da yake da kalubale a hidiman siyasa san kasan nan shine a yau a lokacin da aka fita buga zabe da kan layi wasu daga harcin hanci ake ba masu kada ƙuri'a ka je da niyan mutumin da zaka zaba mutun nagari ana jan ka wani 500 ake bashi a canja masa ra'ayi ya ci 500 na lokaci da wani ma 1000 ake ba su yanayin rigan da kasa ka je gurin zabe yanayin ne kudin da baka in kasa 20 kamaraya a baka naira 50 in kasa gezina a baka 1000 to dan na'am
an so wace ce 20 kamaraya kuma
akwai wata shadda ne da ake yin jirage wasu mara wanda yau ne ta sa mutane suka samu sata to idan ka sa ta naira 50 suke ba wa mutane sai su kauda wa mutane akan abin da
ma'ana daga an ga mutum an san mutum ne gajiyayye iyakacin dama daidai farashin ka ma'ana daidai kanka daidai dukiyar da za a biya ka a wajen zabe akwai wani mai wayo wanda in an bashi 1000 ta isa akwai wani 500 kuma je ka da halinka na
assalamu alaikum sana Rayyan Dahir Usman na bai wato har yanzu maganan Hanson Bible jangatan mana wato lalacewar siyasar kasan ne da aka da matasa suka zama har ya kawo matashi bai da ra'ayin kansa saboda baya da shi an saka ya cikin usani wai shi yana jira ya ga kamar ganda a haji sufi fada wai a jira a ga waye babban mota kuma a ga waye ya sauka a mota shi mataji da bamburinsa an saka masa talauci an karya masa zuciyarsa da tunaninsa ya gagara neman na kansa kuma siyasa ta juyo ta zama wani iri yanzu wakilan da muke yi tunda ana maganar matasa ne matasa mu kauda wancan tunanin farko waye mai babban jip waye mai babban gari waye yake da gida a Abuja waye yake da gida a Kaduna ko a Sokoro ko a wane ne ka kauda shi ka zo ka duba waye a makwabcinka waye yake da hankali zai iya kawo maka cewa yau idan jinya ta same ka ko makaranta an gwagwai lalace ko wani abu ya daye ko wata guguwa ta shigo nan bala'i na iftila'i a rayuwa garinka zaka iya ganin sa ka kira shi ya dawo ya taimaka maka amma muddin yana can Abuja ko yana Kaduna ko yana Lagos wallahi kafin ka gansa in kai wata tunda mutane ba kuma da daga wannan tunanin ba za mu sha wahala mata sa har yanzu
a takaice ne malam Nasiru suna na dalla ne Barjanga
eh dalla ina ga daga kanka zamu rufe shirin nan
na'am to tunda dai mafuta ake nema shine a ko ina dai matasa zamanan mun ankara kuma abin da ake fama da shi a shekara da shekaru na matasa yanzu muna gani idan ana mana abin da ya dace mun gani idan kuma mun tabbatar da cewa abin da ake mana muna tura mota ne a tafiya bulle mu da hayaki da kura to mu yi yunkuri mu ga mun kai mu kayukan mu matsayin da da Aisha mu gaba dukkan sai dai kun zaman to masu ba mu shawara a gidajen su da kuma angoyin su shine kawai solution
me wannan magana
kuma karshe Abraham Anten shekal ke magana da karshe kamar yadda dazun aka dai korafi kudin yankan form yayi tsada na jam'iyyu mu matasa fa bamu kara ba muna da damar da zamu shiga kowace jam'iyya ce wanda ita bata da karfi domin mu karfafa ta kuma a sanya matasa yan takarkaru kuma da kudin takaran mafi karanci akan sauran jam'iyyu talan ne nake ganin idan matasa aka hada kai za a iya cimma gaci amma muddin muka ce zamu shagalta da sauran jam'iyyun da suka zanto su ne a sama mu ce su ne kawai ake ganin in ba a cikin su ka fito takara ba da ka ci zabe ba wannan ma ba gaskiya bane ba tunani ne kawai irin na wasu mu amma anan boci ma mun yi zaben jam'iyyu
da ƙarshe ya dubu mutumin da ya zo mu juya masa baya.
Na'am da ƙarshe sunana da yan ɗayi Usman Nabayi kamar yadda ƴan uwana suka faɗa farkan nan farkawa na gaskiya musamman a wannan zamanin. Saboda yanzu ne lokacin mu kuma an faɗa a baya ta ina za mu farka ta sani cewa wanda zai zo wurinka neman zaben nan fa mai kuɗin nan ɗansa baya cikin ku kai ya za a yi ka kawo wanda kai ma ka zama to ka gina bayanka mai kyau kar ka zo shi ya gina bayanka mai kyau kuma kawo rore bayanka Allah ubangiji zai amana abin da yake alkhairi assalamu alaikum
sunana al-mustafa haji sufi hasken matasan arewa ina fatan alkhairi wa dukkanin ƴan uwana matasa na arewacin Najeriya da ma ƙasa baki ɗaya wajen gani gawa ne in ji Bahaushe ce ya ishe wani tsoron Allah kuma abin da ya riga ya wuce to wannan fa ya wuce sai mu yi kokarin abinda muka yi mai kyau mu karfafe shi abinda muka yi na sabana ka kuma mai kokarin mu gyara wallahi duk mutumin da yace zai baka kuɗi yau ya ba gobe tabbatar da cewa wata ran kuma zai sai mutuncin ka kuma zai sai ƙuri'ar ka ne babban al'amari mu gyara mu yi iyakacin yin mu in kuɗi ne yawa ma jam'iyya kaza zaka iya shiga da shi yasa aka yi jam'iyyun da dama wata ma ko sunanta baka rike ba akwai mai alamar kaza akwai mai alamar zakara akwai mai alamar kujera akwai mai alamar mayafi duk wanda ka dauko kin dai kai din kai mutun ne wanda jama'a suka yarda da kai ina roƙon al'umma a baka goyon baya ɗan uwana matasa mu farga mu daina jin tsoro mu daina jin shayi mu daina jin shakka wallahi mutunci yafi komai kuma har yau akwai mutane suke ganin haka in mun yaka na gani zamu kai ganin sana insha Allah
ku dakata nan matasa ko mun gode kwarai da shiga wannan zaurar wanda ya gudana a garin Bauchi sai wani lokacin Allah ya bamu dama zamu saki wata sabuwar zantawar da ku a madadin muryar Amurka da ya dauki nauyin kawo wannan shirin ni Nasiru Adamu Elika da ni shirya na gabatar nake cewa mu zama lafiya wassalamu
assalamu alaikum
agaida Nasiru yanzu kuma ga baban gidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya
zan fara sharhin jaridin ne da jaridar The Punch ya daga cikin manyan labaran tana cewa wangiyar nan da ke fabrikar yaki da cin hanci da rashawa da kuma tabbatar da adalci wajen gudanar da mulki wato sara ta kai karin shugaban kasa Muhammadu Buhari dangane da wasu kudade naira biliyan 3.1 da suka bace a ma'aikatan kudi tarayyar Najeriya wangiyar ta sarraf da ta shigar da wannan karar ne a wata babbar kotu da ke birnin Lagos inda ta kafe cewa babban akanta jiran na kasa ya bada sanarwar cewa daga shekara ta 2018 zuwa 19 wayannan kudade da yawan su ya haura naira biliyan 3 sun bace daga baitul malin gwamnatin Najeriya wayanda kungiyar ke kara zai sun hada da ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami da ministan kudi Zainab Ahmed sai kuma da Rijar The Nation daya daga cikin manyan labaran tana cewa gwamnatin jihar Bauchi Bala Muhammad ya bayyana cewa ya kamata a ce wanda zai gaji shugaban kasa Muhammadu Buhari ya fito daga yankin arewacin Najeriya wannan kalamai na gwamna Bala Muhammad yana zuwa ne a daidai lokacin da kungiyoyi daban-daban na kudancin Najeriya ke cewa dole ne dan takarar da zai gaji shugaban kasa Muhammadu Buhari a zaben shekara mai zuwa ya kasance ya fito daga kudancin kasar sai kuma jaridar Daily Trust da ya daga cikin manyan labaran tana cewa yan ta'adda sun kai hari wasu kayuka da ke karamar hukumar shiruro a jihar Niger inda suka kashe mutane da dama tare da kona gidaje kayukan da aka harin da sun hada da Galadima Kogo Kalgugu dukkanin su a karamar hukumar shiruro wannan lamari da inji jaridar Daily Trust ya sa mazauna wasu kayuka a karamar hukumar Munya sun ranta a nakare inda suka bar gidajen su domin kaucewa har-haren na yan ta'addan dake yankin sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa fadin shugaban kasa ta yi bayani dalla-dalla game da dalilin da yasa shugaban kasa Muhammadu Buhari bai kai ziyara jihar Zamfara ba kamar yadda aka shirya tun farko wata sarwa da Malam Garba Shehu kakakin shugaban kasan ya fitar na cewa yanayi na hazo shine ya hana jirgin shugaban kasa sauka a birnin Gusau dake jihar Zamfara don haka fadin shugaban kasan ta yi watsi da sukar da jam'iyyar adawa ta PDP ke yi na cewa kamata ya shugaban kasan ya je birnin Gusau ta hanyar mota sai kuma jaridar Premium Times da ake buga ta yanar gizo inda tace yan Najeriya sun yi marhaban lali da dage haramcin zurga-zurgan jiragen sama tsakanin Najeriya da kuma hadaddiyar daular Larabawa wannan dai na zuwa ne bayan da hadaddiyar daular Larabawa ta dage haramcin zurga-zurgan jiragen sama akan Najeriya da wasu kasashe 11 na Afirka sakamakon cutar coronavirus kasashen kuwa sun hada da Botswana Congo Eswatini Ethiopia Kenya Lesotho Mozambique da Namibia Afirka ta Kudu da Tanzania da Zimbabwe da kuma Najeriya. Karshen sharhin jaridun kenan Babangida Supreme Murya Amurka daga Lagos.
A gaishe ka yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kan kira kuna aje mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Amurka. Sunana Usman Dogo Madaka Rafi da kuma jami'an Najeriya Najeriya. Ina so in kira da gwamnati jihar Neja da jihar Kaduna in Allah da Annabi wannan hanyar alhamdulillah da ya tashi daga Benin zuwa Kaduna hanya kuma da ya tashi daga Kaduna zuwa Zungeru da ya kamata a sa wurin a wuraren na ido gwamnati ta kula da wannan wuraren sai da abubuwa yan kwarin manyanta da suna kwashe mutane a kan mota
Assalamu alaikum sunana Usman daga jihar Adamawa a Jime ta Yola ina ba da ra'ayi na kamar haka don Allah muna ta jama'a wanda suke kuse shugaban kasa don Allah su daina sai a dinga roƙon Allah Allah ya yaye mana masifa amma wanda yake shugabancin kasa ba za a kuse musu ba sai a roƙa ni sai a roƙa shi a taya shi da addu'a Allah ya yaye mana masifa amma ba kawai za a koma gefe a dinga kosewa ba a yi haka
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amman a taƙaice
an ci cewa dakarun kurdawa masu samun goyon bayan Amurka sun sanar a jiya Lahadi cewa sun kawo ƙarshen aikin da suke yi a wani babban gidan yari a arewa maso gabashin Syria kwanaki bayan da suka karbe wurin daga mayakan da ke da alaka da kungiyar ISIS
To gaishe ki masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hanzi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hanifa Sabir Isa wadda ta taya ni gabatarwa sai Salamun Abu wanda ya hada shi da kuma injiniyan mu na yanzu Kal Salim ni Ibrahim Kalma Sigirba ke cewa sai anjima wassalam.